بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 6 ga watan Rajab shekara ta 444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 4 kenan insha Allah cikin jeringiyar wannan darussa da muka kira da suna wasiya wato daga littafin al-wasiyatu sughra li khairai dunya wal akhirah wani dan karamin littafi na Sheikhul Islam Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi al-Hanbali rahmatullahi alayhi ibn Taymiyyah kamar yadda muka sha fada ya rushe shekara ta 728 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wannan littafi asalin shi amsa ce ga wata tambaya da wani malami yayi masa akan abin da ya shafi wasiya abin da ya shafi littattafai waɗanda zai amfana da su abin da ya shafi ayyukan alkhairi waɗanda zai ci moriyarsu bayan ayyukan farilla a darasin da ya gabata mun ji Ibn Taymiyyah ya gama amsa wasu ɓangarori na wannan tambaya inda ya magana akan abubuwan da ke kankare zunubai tun daga kan tuba da istighfari da musibu da ayyuka na alkhairi ya kuma zo ya yi magana akan ainihin wato muhimmancin dogaro ga Allah da taqwa da kuma bayani akan falalar ambaton Allah da kasancewar shi aiki mafi alkhairi cikin ayyuka waɗanda suke a bayan ayyukan farilla da kuma bayani akan cewa musibu da fitintunu waɗanda suke amfanan bawa su ne waɗanda ba shi ya yi sakaci ya jawo kansa ba da haka banda wanda ya kashe kansa banda wanda ya yi ganganci banda kuma mutumin da ya ainihin wato yi sakaci kamar yadda misali Sayyidina Umar lokacin da zai je rangadi din kunga da aka bashi labarin akwai annoba bai ce bari mu tafi annoba ta zama mana kafara ba sai ce mu koma gida a wani sahabi ya ce mishi zaka gudu da kaddara Allah ya ce za mu gudu wata kaddara zuwa wata kaddara to haka wanda duk ya kashe kansa ko ya ji wa kansa rauni ko ya yi sakaci wani bala'i ya faru da shi to ba shi yake magana ba mutumin da ya riko da asbab amma kuma sai Allah ya jarabce shi da wata fitina ta rashin lafiya ko ta wayar arziki ko faduwa a jarabawa ko hadarin mota ko shiga cikin wani kangi ko wata damuwa ko wata fitina daga cikin fitinar rayuwa to wannan ya zo mishi kafara amma da sharadin zai yi hakuri ya dogara ga Allah ya gane cewa Allah ne ya jarabce shi ya karba yadda Allah ya bashi kar ya dinga korafi da surutai nan ma akwai matsala to hadai zuwa inda Ibn Taymiyyah yake magana akan wato cewa ya kamata bawa ya san waɗannan abubuwa da yake yi shi za su amfana kuma baya ga zikiri da ambaton Allah na baka ambaton Allah ta hanyar karantarwa da koyon karatu da koyon fiqhu da kuma al'amru bil ma'ruf wa nahyi munkar da zama a majalisin karatu yace wannan madina cikin ambaton Allah za mu tashi inda yake cewa wa mashtabaha amruhu ala al'abdi fa alayhi bil istikharati al mashru'a da abin da ya rikirkice maka karasa gane me za ka yi e ko a'a yi ko bari ya kamata ko bai kamata ba a cikin al'amuran rayuwarka ko addininka ko mazhabin da zaka bi ko tunanin da zaka yarda da shi ko irin matakin da zaka dauka akan wani abu ka kasa gane me zaka yi ya kamata ka yi ko bai kamata ba yace to sai kai istikhara wacce aka shar'anta za a iya tunawa mun yi darasi guda daya akan istikhara a cikin karatunmu na as-sunna cikin lamba hadisi na 34 ba na manta ba wanda ya bijiro mana ko muka yi dedicating din shi ga mas'ala ta istikhara da yadda ake yin ta da irin fiqhun da malamai suka fitar a cikin ta kamar yadda ya kasabi sallah ce rakka bi ta nafila da kuma addu'a bayan ta wanda zaka baiwa Allah zabi Allah kuma cikin hikimarsa da iyawarsa in ya amsa maka sai ya zaba maka abin da yafi maka alkhairi ga rayuwarka da addininka shi to duk abin da ka gaza gane yadda ya kamata ka yi to sai ka nemi zaɓin Allah fa ma nadima man istakhara Allah ta'ala wanda da ya istihara bai taɓa yin nadama wal yuksir min dalika kuma ka yawaita yin istikhara akan mas'ala ɗaya ko akan mas'aloli mabambanta, wato abinda ka ba Allah zabi yau goma zaka yi ba Allah zabi akan shi, zaka iya kamemeta, zaka iya kamemeta, ko kuma wani ma ya bijiro kai tai. Yace wa min addu'ai, kuma mutun ya yawaita addu'a, fa innahu miftahu kulli khairin, lalle ta addu'a mabudi ne na dukkanin alkhairi. Wala ya'jal, karka dinga gaggawa, fa yaqula, mutun ya dinga cewa qadda autu falam yustajab li, na roƙa na roƙa ba amsa mun ba, dan haka na daina, Allah baya karban addu'a. Zaka ga mutane suna yawan irin wannan korafin, suna ta addu'a ba amsa ba, suna ta neman biyan bukata Allah bai amsa ba. Allah ya ce yana amsawa, to mu gaskata Allah. Kuma amsawa Allah ba dole ta zama sanda kake so, ko ta zo a fuskar da kake so ka gani, ko a bisa yanayin da kake so gani ba. Wata addu'a idan kai Allah zai amsa ta kamar yankan wuka, wata kuma idan kai Allah zai amsa ta amma zai taskace maka falalar ta sai a lahira, saboda ya san falalar in ya baka ita a duniya ba za ka ci amfanin ta ba. Watan kuma za ka yi Allah zai amsa ta amma zai baka ita a wani sura na daban, shine maimakon a baka shi ka gani sai a tsare maka wata fitina ko wata mushkila, shine amsa addu'a. Wata kuma tana nan an amsa amma ba za ka gani ba, kai sai ma na bayan ka ne za su gani, wata gida cikin ƴaƴanka ko jikokinka ko zuriyarka ba a gani. Ina fata mun gane wannan, to duk akwai haka, amma dai tabbas Allah yana karban addu'an bayinsa. Kuma ita kanta addu'ar dama bauta Allah ce. Ya ci gaba da cewa wal yataharra al awqat al fadila, kuma ka dinga kirdadan lokuta masu falala wajen yin addu'a, ka akhirin layli, kaman karshen dare, wa adbaris salawati, da bayan salloli, wa inda al adhani, da sanda ake kiran sallah, wa waqtin nuzulil matari, da sa'ad da ruwan sama ke zuba, wa nahwu dhalika, da ire-iren haka, kamar ranar juma'a tsakanin la'asar da magariba din. Lokutan nan waɗannan sa daga cikin lokutan da ake amsa addu'a masu falala. Na farko akwai ƙarshen dare, to ƙarshen dare shine ɗaya bisa ukun dare. Kwanaki na yi wani posting a Facebook game da wannan, mutane suka dinga bi na sa tambaya na, wai yaushe ne lokacin? Na ce ai hadisin ya faɗi lokacin ai. So suke a ce musu kawai daga ƙarfe 5:30 zuwa da minti 10 zuwa da minti 40. Ai ba haka bane. So ake ka tashi ka kirdada, ma'ana idan dare yana farawa ƙarfe 6 na magariba zuwa ƙarfe 6 na asubahi, kaga kana da awa 12 ko sai ka raba ta gida uku, daga ƙarfe 7, 8, 9, 10 kaga shine sulusi na farko kenan, 11, 12, ƙarfe 1, ƙarfe 2 shine sulusi na biyu ko, to daga ƙarfe 3 har asuba, wannan kwatance ne. Amma su mutane su ake ba su kawai a ba su daidai lokacin, babu shi wannan, babu shi a karatu. San banzan ku yayi yawa, wato iya lokacin ka baka tashi kai ka ce Allah na tuba ka yabe ni, kuma ka ci gaba da bacci. Ai so ake ka tashi ka yi ibada sai ka dace da lokacin. To haka nan ƙarshen salloli, to akwai sabani game da malamai akan matsalan adbar duburus salati. Na yi tunawa shi Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya tafi akan cewa duburus salat yana nufin a cikin sallar, ƙarshen sallah bayan tahiyya, da haka yana ganin sam bai yiwuwa ai addu'a idan an yi da sallah. Sai dai gaskiya wannan ra'ayi na Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim Shazi ne. Ni kana san da muka karatun na intisari gare shi, amma daga baya ta bayyana mun cewa gaskiya ra'ayi ne Shazi. Babu shakka ya halasta ayi addu'a bayan sallar farilla, du'a'u mas'ala. Akwai dalilai birjik akan haka, ba muhallin tattaunawa akan su ba. Amma muhallin su shine idan ka gama azkaru waɗanda ake yi, waɗanda aka kawo aka ce a yi, to babu wanda ya hana ka yi addu'a ka. Tunda suka mamanta su kansu azkar ɗin ai addu'o'i ne. Addu'o'i ne a cikin su abinda kake nema, istighfari, neman falala Allah, neman cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika, duk addu'o'i ne. Ko? To dan me wani zai ware ya ce kuma kar kai addu'a wata bukata ƙari akan wannan. Wannan magana ta Ibn Qayyim da shahararta a zakankaninmu, gaskiya dalilanta masu rauni ne. Da haka mutum yana iya yin addu'arsa da yake so ya yi bayan sallah. Na ji ai kwana da ma Dawud ma yi wannan karatun a cikin Muslim ko? Kuma kaga ginuwa akan wannan karatun ya sa mafi yawan mun yi wofantar da yin addu'a bayan sallar farilloli, gaskiya asara ce gare mu. Idan mun zo kan mas'alar a karatu ma yi ta, ba na so na fita daga cikinta, don ya kawo ta ne kawai. Wa inda al-adhan, da lokacin kiran sallah, sanda ladan ke kiran sallah da zaran ya idar ana yin addu'a, da kuma wa waqtin zul matsa lokacin saukar ruwa, ha ila yau da lokacin shan ruwa ga mai azumi, da lokacin dawafi ga wanda yake umara ko aikin haji, da lokacin tsayuwa arfa ko ranar arfa, da lokacin da ainihin mutum ya shiga cikin damuwa, amma yujibul muttarra idza da'ahu, duk sanda kake cikin wata damuwa to kai istighlalin ta kai addu'a, Allah yana amsa addu'a mutane da ke cikin damuwa, da addu'a matafiyi kana halin tafiya, kaga wani irony, mu kuma matafiyi shine ke neman addu'a a wajen wasu, me kun shi ya kamata a yi addu'a wurin shi, sai ga mutum ya ce ina hanya amin addu'a, ai kai ne abin neman addu'a gurin ka, kai da kake halin igtirab, su da ka waɗannan lokuta mu dinga ƙoƙari muna cin moriyar su don neman amsa addu'o'i wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan. To ya gama da amsa akan wato aiki mafi falala bayan ayyukan farilla, sai ce wa amma arjahul makasi, dangane da kuma wani hanyar neman abinci ne wanda ya kamata ka rinjaye zuwa gare shi, ya ce fatawakkul ala Allah, shine dogaro ga Allah, duk abin da zaka nema dogara ga Allah cewa shi yake bayarwa, wato bayan kai riko da asbab to ka sani kuma Allah shine musabbibul asbab din, sai ya ga dama sababban sannan za su yi aiki, wasiqatu bi kifayati, kuma ka zama ka aminta a zuciyarka da cewa Allah ya wadatar da kai, sai kaga ka zama mawadaci, wa husnul zanni bihi, sannan ka kyautatawa Allah zato, kar ka munantawa Allah zato, yana daga cikin munantawa Allah zato tunanin da galibin mu muke cewa Allah ba zai azurta mu ba, Allah ba zai ba mu mafita akan matsalolin mu ba, ai shikenan mu riga mun shiga matsala, to wannan mummunan zato ne ga Allah madaukake sarki, duk cikin bala'in da kake ka gaskata cewa Allah ne yake yi, Allah ne yake bayarwa, Allah ne yake fitar da mutane daga bala'i, kalli annabi Yunus ka kwatanta yanzu a ce kifi ya haɗiye ka, ai za ka ga kawai to ka sallama ne kawai, za ka haƙura ne ka nemi wuri ka kwanta kawai kana jiran kiyama ko, amma shi bai yi haka ba, sai ya ci gaba da addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sai da kifin nan yaji cewa wannan abin da ya ci fa ba zai ci mushi ba, dole ya ruwaya amaye da shi, ka duba ga irin halin da ya shiga amma bai cire rai daga amintuwarsa da Allah ba, to haka ake so bawa ya zama ko me ke faruwa ga gaskata Allah, kuma kamar da mutum ya ambata a baya duk wanda ya gwada wannan aikace zai ba ka labarin irin da Allah yake fitar da shi daga matsalolin da a al'adance za a ɗauka ya riga ya shige su sun haɗiye shi ba zai fita ba, gaskata Allah yana da wannan ƙarfin kwarai da gaske, domin shi Allah abin da yake so kawai kai amanna da shi, ji ba hadisin wancan kwatancen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na mutumin da ya tsaya zai huta a cikin halin tafiya a sahara a jeji da raƙumin shi da kayan shi da guzurin shi duk suka gudu suka bata, amma da ya gaskata Allah sai Allah ya dawo da kayan shi ko, har sai Annabi yake cewa sai da ya saban Allah saboda murna, wa husnul zanni bihi wa zalika annahu yanbaghi lil muhtammi bi amri rizqi an yalja'a fihi ila Allah wa yad'u, wato ya dace ga duk wanda yake da damuwa akan ya samu arziki, ina jin kuma kowa yana da wannan damuwa, kowa yana so ya samu arzikin Allah ko, duk mai wannan damuwar to ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah, kama qala subhanahu bima yu'saru an bima ya'saru anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa Allah ya ce hadisi ne kudusi yana cikin Muslim da al-Bukhari amma a cikin al-Adabul Mufrad da Baihaqi da waninsu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce kullukum ja'i'un, dukkaninku ya ku bayina mayunwata ne, illa man at'amtu, babu wanda yake samun koshi sai wanda na ciyar, fastat'imuni, ku nemi ciyarwa a wurina, ut'imkum, zan ci da ku, ya ibadi ya ku bayina kullukum arin, dukkanku a tumbur kuke, illa man kasautu, sai wanda na bashi sutura, fastaksuni aksukum, ku nemi sutura a wajena zan ba ku sutura. وفيما رواه الترمذي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ابو انس بن مالك يرويته واتو الترمذي يرويته daga انس بن مالك yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yas'al ahadukum rabbahu hajatahu, dayan ku ya dinga roƙon Allah dukkanin bukatunsa, kullaha dukkan bukatunsa, hatta shis'an na alaihi na alihi afwan, yace hatta igiyar takalminka idan qada'a idan ya yanke ka roki Allah ya gyara maka bayan al-akhdh bil asbab fa innahu illam yuyassirhu lam yatayassar kuma idan Allah bai sauƙaƙa maka gyaran igiyar takalmin ba za ka iya gyara shi in Allah ya ga dama sai ya sa maka wata damuwa ka kasa gyara igiyar takalmin ba gani yanzu wani misali yana so yayi aski watan karo kana so kai aski baka samu hali ba kana so kai wanki baka samu hali ba kana so ka je waje kaza baka samu dan baka yin addu'a ne baka neman sauki a wurin Allah sai Allah ya bakka ya ga iyawar ka ko ba za ka iya kuma lura da abubuwa suke cushe mana kaga lokaci ya maka karanci ka rasa yadda za ka yi kafsa daga matsalolinka kullum appointments din da kake da su bukatun da kake so ka yi suna cikin lissafi ka kasa gama su saboda baka addu'a baka neman baka yin rabbi yassir wala tu'assir baka yin allahumma la mani alima wa laita wala muqir imama na ta wala yin fa'ud dadd min kadar baka yi wala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimi baka neman falala Allah ka dauka dabaraka da iyawaka da iya tsari da kake da shi da yadda kake tsara lokacin ka shi zai fushe ka to shi sai zaka ga abun baya maka albarka wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya fitar da shi kamar da malai ya fara haka na ibnu hibbana ya ruwaito shi da abu ya ala ya ruwaito wata riwaya kwatankwacin sa daga Aisha radiyallahu anha haka nan kuma al-imamu al-baihaqi ya ruwaito riwaya kwatankwacin wannan daga abu huraira a cikin littafin sa shu'abul iman waqad qala allah ta'ala fi kitabi kuma dama allah ubangiji a littafin sa al-qur'ani yana cewa was'alullaha min fadli ku roki Allah ya baku falalarsa ka yawaita cewa allahumma inna nas'aluka min fadlik ka yawaita fadin wannan addu'a sai Allah ya baka falalarsa wa qala subhana kuma Allah yace fa idza qudiyatis salatu fantashuru fil ardi wabtagu min fadlillah idan an idar da sallah ta juma'a kenan fantashuru fil ardi ku wawwatsa cikin duniya wabtagu min fadlillah ku nemi falalar Allah malai yace wa hadha wa in kana fil jumu'a kaga wannan duk da yake ya shafi sallar juma'a ne da ranar juma'a fa ma'anahu qa'imun fi jami'is salawat amma ma'ana aikin ta tabbata kowace sallah an gama ta fita ka je ka nemi falalar Allah fita ka wadza a cikin duniya ka nemi falalar Allah wali hadha wallahu alam amara nabi sallallahu alaihi wasallama alladhi yadkhulul masjid an yaqul nabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutum zai shiga masallaci yace allahumma ftahli abwaaba rahmatika wa idha kharaja an yaqula allahumma inni as'aluka min fadlik kalli bambance in za a shiga masallaci addu'a da za a yi neman rahama saboda rahama za ta amfane ka ne a lahira yanzu ka shiga bauta Allah zaka biya haƙin Allah sai ka roki Allah ya baka abin da yake bayarwa a lahira wanda zaka tsira shine rahama ina fata mun gane idan kuma ka fito zaka shiga cikin duniya to sai ka nemi falalar Allah wato abin da zai amfane ka a nan duniya shi sa a wajen shiga aka ce allahumma inni as'aluka allahumma ftahli abwaaba rahmatik mun an zo fita allahumma inni as'aluka min fadlik kaga kai sai ka dauka kai addu'o'i ne kai aka fade sa aka juzafan babu wani lissafi amma kowace da ma'anarta shiga masallaci a killace addu'ar da neman lahira saboda shi masallaci wurin neman lahira ne shi sa aka ce a nisanta duk wani abun duniya daga masallaci a nisanta shi daga kwalliya irin ta duniya a nisanta shi daga surutu a nisan tashi daga cinikayya a nisan tashi daga musu a nisan tashi daga duk wani abu da yake duniyanci ne an shigo lahiranci kai ake so na fata mun gane don zaka fita kuma wannan kuma neman falalar Allah ce a duniya sai ka saki addu'a ka ce allahumma inni as'aluka min fadlika malam yace wa qad qala al khalil alayhi salatu wassalam sayyidina ibrahim al khalil Allah ya kara masa sirra da aminci yana cewa kamar da Allah ya ba mu labari fabtagu inda allahi arrizqa wa'buduhu washkuru lah ku nemi arzikin ku a wurin Allah kuma ku bautawa Allah kuma ku godewa Allah wa qad qala wa hadha amrun kaga wannan umarni ne wal amru yaqtadi al ijab umarni yana hukunta wajibci ne asalin shi fal isti'anatu billahi da aka cewa da akai a nemi taimakon Allah wal laja'u ilayhi kuma a koma zuwa ga Allah fi amrin rizqi kamar da al'amarin arziki yace aslun wa ghairihi da waninsa aslun azimun wato neman falalar Allah da komawa zuwa ga Allah wajen neman abincinka da neman dace a wurin Allah wajen harkar da kake yi malai yace duka waɗannan ayyuka wato riko da su al'amari ne mai girma ga tauhidinka wannan shine afdalul makasib wato ka nemi azzikin Allah ka tashi ka yi kwazo ka dogara ga Allah in ka samu kuma ka godewa Allah ka dauka da barakaci kuma yambagi da hu an yi aqdal mala bi sakhawati nafsin to wanda ya samu azziki duk abin da ka samu yace to kai riko da shi bi sakhawati nafsin shine bi tibin nafs wa min ghairi hirsin ka zama dukiya a hannunka kai ba kankamo bane karka kankame ta shine bi sakhawati nafsin kai riko da ita da kyakkyawan tunani da kyakkyawan manufa da kyakkyawan alkhairi karka zama irin da Allah ya sifata wa innahu ay al insan li hubbil khairi la shadid wato wajen san dukiya shi dan adam mai tsanantawa ne wal yubarik li yubaraka fihi lahu fihi in kana so duke ka ta albarka to karka yi riko da ita riko na gamgam kai riko da ita riko na sakhawa na sakin hannu na mutunci sai Allah ya sanya maka albarka a ciki wala ya'khudhu bi ishrafin wa hala'in karka yi riko da dukiya da babakere da nuna tsananin kwadayi da rashin tausayi sharaf shine wato ka dinga kokarin isa inda ma baka kai ba sai kuma hala shine tsabaragen riko da dukiyar da matsolanci irin da za a ce kai wannan matsolo ne wani ai kudin shi ba sa ciyuwa wannan shine abin nan shuhun hala kamar da yake cikin hadisi rowa wanda kudin mutum ba sa tabuwa Allah ka tsare yace bal yakunul malu indahu bi manzilatil khala subhanallah yace ya kai musulmi dukiya ta duniya ta kasance a hannunka kamar matsayin bandaki a wajenka bandaki yace alladhi yahtaju ilayhi min ghairi an yakuna lahu fil qalbi makana wanda kana da buƙatar shi a gidanka ba ka yin gida a ce ba bandaki amma kuma ba wani abu ne mai daraja ba a gidanka buƙata ce kawai shin akwai wanda yake zuwa ya zauna a bandaki ko da ake ce mishi rest room ka ce bari mu huta sai buƙata ta kai ka kuma kana zuwa buƙatar nan ka fito kuma duk kulliyar da aka mishi da duk yadda aka tsara shi da zamani ya zo da shi baka kallon shi a matsayin asar cewa wannan dukiya ce ko wannan shine abin takamata ko nan wurin shine wurin da nake ji da shi a gidan nan baka kallon shi a matsayin haka buƙatar nan kawai ta tsarki ko bayan gari ko wanka ita take shigar da kai kana gamawa kuma zaka fito to kaga bandaki ba a kallon shi a matsayin dukiya amma ba yanzu da bala'i ya bala'i ba zaka ji an ce an raba gado har da bandaki da ba alsan bandaki a matsayin abin da ake gada saboda ba is not monetary ba za ka iya canza shi ka mai da shi kuɗi ba a da yanzu ne dai da ya zama zamani ya zo da canji mai tsanani haka radical game da yadda ake kallon rayuwa ko shi sa to a zamaninsu wannan kwatancen yana da kyau da ya yi shi dukiya ta ka ɗauka abu ne na buƙata in ka biya buƙata kai ta kawai shi ke ba abu ne da za ka tara ba ko ko zai yi misali yanzu yadda kake taskace dukiya ka ce duk sanda ka samu kuɗi za ka ƙara yin wani banɗaki a gidanka sai a yi shi ma azumi ne ka jajjera banɗaki ga sunan kala daban-daban yadda kake ajiye kuɗi kaga ba za ka yi haka ba ko to haka ake so kuɗi su zama a wurinka kawai buƙata abin da za ka yi ka ci ka sha ka ciyar da wanda suke ƙarshenka ka shayar da su ka tufatar da su ka yi sadaka ka yi kyauta ka fidda zakka ka yi sadakatul jariya ka taimaka wa magajiyayyu da talakawa da marayu kayi kaza kayi kaza wato kayi abin da zaka amfana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka firgigi yake cewa halakal mutrifuna masu arziki sun shiga uku sun lalace nabi ce la man qala hakaza wa hakaza sai wanda ya bayar dama da hagu yace wallahi ba zan taba farin cikin a ce ina da wani arziki mai yawa kaman girman dutsen Uhud yace kuma ai kwana uku a ce ban rabar da shi ba ce ba na fatan Allah ya tsaya da wannan arzikin kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dukiya kamar girman dutsen Uhud dutsen Uhud nan an sha kwatanta shi ai ko kai ko da a ce kamar girman zinariya ne kamar girman bulo in ci tara a ce annabi ya ce baya so ya kwana uku ba tare da ya yi discarding ɗinsa ba saboda kalli tambayoyin da aka ce za a yi a alkiyama zaka ga tambaya game da dukiya ita ce kawai take da A and B min aina ktasaba wa fima anfaqa ina ka samu kuma ya ka ciyar a yanzu muna rayuwa kamar yadda hadisin Bukhari yake cewa zai a ce alannasi zamanu za a yi wani zamani wanda mutane ba sa damuwa min ayyi shay'in kasaba rizqa, ba sa damuwa ta ina suka samu iktasaba rizqa a min halalin am haramin, halas ne ko haram, mutane ba sa damuwa kamar da ka gani a yanzu babu wanda yake damuwa ma tukun wai me yake samu, iyalanka ba su damuwa ina kake samu kuɗi, suna ganin ka da kuɗi fiye da wanda ya kamata a ce kana da shi, murna kawai za a yi ta yi maka duk dangi da ‘yan uwa an sa aikin da kake albashi 70,000 amma kuma duk wata kana yi harkan kana yin harkan 700,000 ba wanda ya damu kuma ina kake samu ta, sai a yi ta maka addu’a ana ganin kai na gari wanda kamata ya yi duk wanda ka ba ya ce a ni ba na cin su hutu yadda sahabbai suke, Allah ya tsare mu, to da haka kai kokari ya zama dukiya tsakaninka da ita kamar dangantakarka da banɗaki, ya ce wanda kana zuwa ne kawai idan kana da bukata min gairi an ya kuna lahu fil qalbi makanatu, bai da matsayi a zuciyarka, wasa'yu fihi idza sa'ada islahil khala, ya zama duk aikin da zaka yi kana yi ne dan gyara wajen kawai dan ya zama yayi tsafta, to haka dukiya ya kamata ta zama kana gyara ta dan ta yi tsafta, wa fil hadisil marfu'i alladhi rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu man asbaha ad-dunya akbar hammuhu wa ad-dunya akbar hammuhu, wanda ya wayi gari duniya ta zama ita ce abin da ya fi damuwa da ita, shattata Allahu alaihi shamlahu, sai Allah ya wargaza mai kashe shi, wa farraka alaihi dai'atahu, sai Allah ya raba maka hankalinka, dukkan kalma ka rikice kaga mutum gaba ɗaya malam ya fita daga hayyacin shi, ya samu kuɗi ya samu kuɗi amma bai san me zai da su ba, yana ta neman su, kaga wani yana yawo da wayoyi yanda ka san ɗan kasuwa tsaye wannan teringin ya ɗauka bata gama magana ba, wata ma teringin yana ta magana ba dare ba rana da ranar lissafi da daren lissafi, bai sallah a jam'i bai samun sallar juma'a sai an yi raka'a ɗaya ya zo, wallahi wani ko buɗe baki baya yin ana azumi wannan bai samu ya ci abinci a kan lokaci, akwai wanda ake musu allura ba saboda ta glucose kasu ji yunwa saboda kawai suna neman kuɗi jama'a, tafiye-tafiye a kai nan a kawo can. Akwai masu kuɗin da saboda kuɗi sun haƙura da aure saboda ba su iya bin haƙƙin iyali ba, to wannan kaga kuɗi ba su da amfani a gunsu kenan, domin da Annabi zai lissafa abin jin daɗin duniya abu na farko da ya ambata shi ne mata, ya ce zawjun salih wa baitun wasi' wa jarun salih, Ibnu Qayyim yake cewa ga baki ɗaya abin da Allah ya bayar na jin daɗin duniya babu abin da ya kai mata aure, isa Allah ya fara safa da ita zuhira lillahi hubbu shahawati minan nisa, da sai zama mutum wai yana da kuɗi amma saboda tsabar kuɗi ba zai yin aure ba, wani ma yayi auren ya gagara ko kuma yayi auren amma matan a aikace ba matan shi bane, matan wasu ne sun shiga cikin wata damuwa ko su kama shaye-shaye saboda bala'i, to irin wannan me ya kawo haka, saboda ya ɗauki zuciyar shi gaba ɗaya ɗan fara akan dukiya da duniya, sai Allah ya fatabbace shi, shine shattata Allahu alaihi shamlahu wa farraka alaihi bai'atahu, wannan bai hana ka neman kuɗi ba amma kana neman kuɗi gwargwadon hali, kuma kar su hana ka ibada, ya zama duk harkar da kake yi a kasuwa da an kira sallah ka rufe ka je kai sallah ka dawo ka ci gaba da harkar ka, an saki kiran sallah ka je kai sallah, kar ka fasa zuwa sauraron wa'azi da sauraron karatu, kar ka fasa bautar Allah saboda kawai kana neman kuɗi, ya zama kai kawai ɗan ina da kuɗi ko ɗan ina da rayuwa ba kuɗi ba kuma kaɗai, haka manomi, haka makiyayi, haka ɗan boko, haka ma’aikacin gwamnati, haka direba wanda yake tafiye-tafiye, kowa ya damu da addininsa fi maƙamil maqamil awwal, ya ce wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, kuma duk da haka fa zafin nema in ji ba haushi ba ya kawo samu, ba za ka samu fiye da abin da dama can shi ne abin da Allah ya ƙaddara maka, sai za ka ga ai mutanen da suke yin wannan wahalar suna da yawa amma guda nawa ne suke yin arzikin, wanda suke arzikin ba sa kaiwa 5% watakila, duk wani wanda ya arziki yanzu ka tambaye shi da za ka samu ka tambaye shi, ina sauran abokan kasuwanci shi duk suna nan a talakawansu ko alal aqal a ce matsakaita, ba kowa ne wanda ya wahala zai arziki ba, wani ma zai gama iya wannan wahalar zai mutu kuma sai an ba iyalan shi sadaka, ko kuma ya samu arzikin a wani lokaci, a wani lokaci kuma arzikin ya ƙare, yanzu wani attajiri da aka yi a Kaduna Alhaji Amadu Cancan ya Allah ya gafarta ne, ko ka san cewa kafin yaro sai ne wayi da kuɗi, sai dai zama bai da kuɗi, yanzu ina ɗan kamo misali Allah ya gafarta mai shi ba, ina Amadu Ɗanja Allah ya gafarta musu ga baki ɗaya, duk waɗannan masu kuɗi ne yanzu koda kuɗin na nan ba nasu bane, ina mai mun tsaye mai gidaje koda kudin suna nan ma'ana sun mutu sun ba kudin to sunan kudin ba nasu ba balle ma wasu su ba su mutu suka ba kudin ba kuma sun yi kudi an ji labarin su kamar da ake jin labarin wasu masu kudin a yanzu kuma su ma za su shudi kuma wanda duk bai aikin arziki ba a cikin su babu shakka yanzu ko ina yake yana da dama duk yadda ya samu wanda ya aikin arzikin ma sai ya dinga da dama ina ma da yayi aikin arzikin da yafi haka ina ma da ya kara idan Allah ya ji kamar albani nan mu Allah ya gafarta mai daga cikin mutanen da suka fahimci ma'anar kudi wanda mutanen da zaka gani wanda suka fahimci meye ma'anar kudi to gaskiya mal albani yana cikin sahun gaba a cikin su shi sai iya barin waɗannan kayan alherin da yake samu ladadakin su a ainihin wato bayan sa Allah ya gafarta musu gaba daya annabi ya ci gaba da cewa wa man asbaha wal akhiratu akbaru hammi wanda ko yawayi gari yafi damuwa da lahira jama'a Allahu alaihi shamlahu sai kaga Allah ya tattara mishi hankalin shi guri guda waja'ala ghinahu fi qalbihi sai Allah ya sa mishi wadatar zuci kuma ita ce asalin wadata duk wanda zuciyar shi bata wadata ba ko mu wadata bai samu aikace materially ba zai samu wadata ba wadata zuci ita ce wadata sai kaga duk bala'in nan da ake ciki ga baka jin shi in ka ci ka sha ka koshi kai tasbihi ka gaggauta wa Allah kai hamdala ga Allah sai kaga baka damu da duk yalekalin duniyar nan ba wa tatu dunya wa hiya ragima duniya za ta zo maka ko ba ta so tunda ita ta fi so ka damu da ita sannan ta baka kanta to shi ko bai damu da ita ba kuma dole ta zo to tana jin haushin wanda bai damu da ita ba kuma ta ga ya same ta wannan hadisin yana cikin littafin ma'anil athar ma'anil akhbar afwana alkala kalabazi wannan lafazin nashi ne amma al-imam at-tirmidhi ya rawaito wannan lafazi kamar yadda mallan ya isharar sai lafazin sa da yazo shine man kanatil akhiratu hammu shi aka fara ambata man kanatil akhiratu hammuhu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wajama'a lahu shamla wa atatuhu ad-dunya raghimatan wa man kanatid dunya hammuhu ja'ala Allahu faqarahu baina aynayhi wa farraqa shamlahu wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma quddira la haka yake a lafazin na imam at-tirmidhi kamar yadda yake a cikin littafin nasa wallahu a'lam malam yace wa qala ba'du salafi wani malami cikin magabata yana cewa anta mutajin ila dunya tabbas kai dan adam kana buƙatar dunya wa anta ila nasibuka min al-akhirati ahwaju amma ka fi buƙata zuwa ga rabanka na lahira kalla bal tuhibbuna al-ajila kina wa tadruna al-akhir saboda Allah yana cewa wala tansa nasibuka min dunya wa tabtaghi ma ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibuka min ad-dunya yace fa in bada'ata bi nasibika min al-akhirah in ka fara bada muhimmanci ka bada priority ga rabanka na lahira to wannan sai ya ja maka yace fantazam min ad-dunya fa fantazimhu intizama ka fara da rabanka na lahira ka tsara shi iyaka tsarawa marra ala nasibika min ad-dunya fantazimhu intizama in kana cikin neman rabanka na lahira sai kaga ka ci karo da rabanka na duniya akan hanya sai zama maka riba kafa yace da ka sai ka tsara shi yadda kake so yanzu ba kai ne ka je neman shi ba gamuwa kai da shi akan hanya da ka sai zama ba ida wannan mutuncin da kimar a zuciyarka za ka kara da rayuwarka akan shi yace qala ta'ala Allah yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljinu ba aljinu da mutane ba sai dan su bauta mu ne ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu bana buƙatar wani arziki a gunsu ko bana buƙatar su ci da ni kuma Allah baya cin abinci wa huwa yut'imu wa la yut'am inna Allahu war razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine ma'azzurci kuma ma'abocin ƙarfi al matin wanda yake da kakkan ƙarfi Allah al matinu wato wanda yake da ƙarfi mai ƙarfi ya zo a cikin wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal sahihiya cewa sahabin manzon Allah ibn Mas'ud yana karanta wannan inni la'anar razzaq ya yi kun inna Allahu war razzaq inni la'anar razzaq dhul quwwatil matin a karatun ibn Mas'ud radiyallahu anhu amma dai ma'anar daya ce ma'anar shi shine wato Allah wanda yake da ƙarfi da kudura akan komai a kodayaushe yaushe babu wanda ya sai fita daga cikin kudurar Allah malam ya ci gaba da cewa wa amma ta'ayyunu maksabin ala maksabin amma ka ce wai sai na gaya maka wani sana'a ne wani kasuwanci ne yafi wani kasuwanci na ayyana ma min sina'atin kaman wato sana'ar hannu aw tijaratin ko kasuwa aw binayatin ko harkar gini aw hirakatin ko noma in ce maka ga sana'ar da tafi aw ghairi zalika ko makamanta haka fa za yaktalifu bi ikhtilafin nas wannan yana sabawa daga sabawa mutane wato buga maka ya ce alaga ta mallam wallahi dalibin ilimi ne ni ina so a bani shawara to sai ni shawara za a baka ka rasa me yake nufi in ka ce mata shawara wani shi yana so a bashi shawara yadda zai yi ilimi to ai ilimi ba da shawara yake shi ba da koya yake shi wani irin shawara kuma aure ne ilimi da zaka ce a baka shawara tafiya zaka ga ne malami ka fara neman karatu yace fa hadha yaktalifu bi ikhtilafin nas wala a'lamu fi zalika shay'an 'amman ban san wata ka'ida ga magari game da zaben sana'a wata akan wata ba lakin idza anna lil insani jihatun فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة أم معلم الخير صلى الله عليه وسلم idan ga wani harka ta kullo maka kaga alama akwai samu a cikin ta kaga alama kamar zaka iya to kafin ka dilmiye dukiyarka a ciki ko ka sa lokacinka a ciki ko ka sa jari a ciki to ka nemi taimakon Allah ka nemi zaben Allah kar kawai da kaji an ce ga wata harka da yake kawai ka je ka dai kudaden ka miliyoyi ka zuba sai su narke nan take ka zo kuma ka zama abin tausayi ana neman maka sadaka a masallaci a kafin kai haka kai tambaya ka nemi bayani ka san yadda ake yin ta sannan ka ba Allah zabi akai yace fa inna fiha min albarakati ma la yuhatu bi ita istikhara ta da albarkar da baka saka kewaye ilimin ta ba summa ma yatayassaru lahu sannan sai kai abin da ya sauka gare ka fala yatakallaf ghairahu kar ka je kai abin da ya fi karfinka kai abin da yake da sauki a gare ka irin kasuwanci ko sana'a ko harkar da kaga ta fi maka sauki ta fi dacewa da ɗabi'ar ka da yanayinka da irin garin da kake rayuwa da irin harkar da zaka iya da irin gwagwarmayar da zaka iya sai ka yi ta inda akwai wanda misali bai da juriya bin sawun bashi to wannan bai kamata ya yi sana'ar da ake bashi kewan shiga cikin ta sai ka nemi sana'ar da kwata-kwata babu mutunci na bashi a cikin ta ba ka za ta cutarka ko mun gani akwai wanda bai iya tafiye-tafiye kar ka fara sana'a take da tafiye-tafiye akwai wanda ba zai iya yin sana'a kullum ba sai ka nemi kasuwanci na season wanda za a yi a samu riba a dawo a zauna a ci a koshi a huta in lokaci ya je kuma a tsare kowa sai ya nemi meye zai iya kuma wannan yana kan alhakin iyaye da ubannin gidajen mutane da malaman makaranta su ya kamata su yi irshadi ga na ƙasa da su cewa ga abin da ya dace da kai in aka kalli irin muyul da irin karkatar mutum ya ci gaba da cewa ya ce illa an ya kuna minhu karahatun shar'iyya abinda za a ce ka guda kawai shi ne abinda a shar'anci abin kyama ne akwai abinda a shar'anci ana kyamar irin wannan kasuwancin to sai ka guje shi kamar me kenan ka wannan kasuwanci ake kyamar shi a shar'anci giya to sai dai mun dauki karaha anan karaha da ma'anar yaran da ko dan ya wuce karaha giya haramun da haka mun dauki da ma'anar haramci sai mu ce giya ko da duro ko ai sana'a ce shi ba ko kawali to sai da mene sai da nama taba to sai da taba haramun ne shi ba ko sai da giya sai da taba to ga sunan dai duk abin da akwai shi ba sai ka bar shi POS wani ya ce POS ba ruwa na mutum ne abun kyama ba ne ga shi irin abin da annabi ya ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sana'ar wanzanci yana daga cikin sana'ar da zaka kokarin ka kiyaye in dai ba ta zama maka dole ko gado ba wato abin da ya shafi zubar da jini a jikin mutane da yi musu kaho da yi musu kaciya da yi musu aski ko gyaran fuska to wannan asali kasbul hajjami khabithun shine ma'anar makruhi din shi ba haramun bane amma abun kyama ne saboda yanayin a ce sai ka zubar da jini zaka samu abinci ai bai dace sai dai ka rasa abin da zaka yi ko mun gane da sana'o'in da za su iya zama za su sa ka a cikin wani abu na saban Allah saban Allah na iya biyo bayan su kamar a ce kai ka san wato in dai kai sana'a kaza ko aiki kaza to ana cin rashawa a cikin shi ko ba ka yi jura rashawar nan ba da sai ka guji wannan aiki ba sun faɗi wani aiki kawai ne ce da aikinsa nake kowa ya san irin ayyukan da ake na cin rashawa ko zai baka dama ka yi saɓan Allah misali zai arrada ka ga zina ko ya arrada ka ga cin mutuncin wasu kamar 'yan jagaliya kenan ko ya arrada ka ga wato zama
wakili akan wata barna, to wannan da suka guje musu. Malam ya ci gaba da cewa yace wa amma ma ya atamidu ta atamidu alaihi min alkutubi fil ulum, dama ya mai tambaya cewa ya gaya mishi kuma littafin da zai dogara da shi a wajen ilimi da karatu ko, yace fa hadha babul wasi, wannan kofa ce mai fadi. Wa huwa aidan, shi ma har ila yau yakhtalifu biktilafi nashi'il insani fil bilad, yana sabawa da gurgurdan inda mutum ya taso. Dama ku ji adalci irin na Ibn Taymiya, shi kasarsu kasar Sham, galibin su Shafi'iyya ne da Hanabila, shi kuma mai tambayan daga Maghrib su kuma Malikiyya ne. Daka shi yasa bai bashi fatawar da za ta zama mishi mai hadari ba. Daya daga cikin kuskuren da mutane suke aukawa, kokarin assala wata mazhaba a inda ba ta da karfi, ba ta da structure, to za ka yi ta samun matsaloli da gingimu da mutane. Ina nan kasan ka zo ka ce za ka tada mazhabin Hanabila ko Shafi'iyya zalla, to sai ka yi rigima sosai da mutane, saboda ba yi da base. Ko da abin da za ka karanta din ba kuskure ba ne, watakila ya fi abin da aka saba da shi na Malikiyya karfin hujja a wata matsala ko a wata, amma kafin mutane su karba aiki, saboda mutane suna da ruko da abin da suka saba da shi. Shi yasa gara a koya mutane tarbiyyar ruko da dalili, ruko da abin da yake shine tabbatacce na dalili, ka a koya musu ruko da wata mazhaba muayyana. Don suka saba da wannan tsarin na karban dalili, sai ga suna iya daukan kowane abu da yake da dalili. Yace ya danganta ga inda mutum ya taso, fa kad yatayassaru lahu fi ba'dil biladi min al-ilm, akwai garuruwan da in ka taso wani ilimi zai baka sauki, aw min tariqihi, ko wata hanyar samun ilimin, aw madhhabihi fihi, ko wata tafarki na ilimin, ma la yatayassaru lahu fi baladin akhar, wanda wani garin ba za ka samu wannan falala ba. Akwai garin da akwai wasu irin malamai da wasu irin fannoni na ilimin da mutum zai samu a wani gari babu. Yanzu akwai garin da kana so koyi hadisi babu malama hadisi, kana so koyi fiqh babu malam fiqh, lugal arabiya babu, qira'at babu, to kaga wannan ilimin ya zama ya yi wahala ga mutanen wannan gari kenan. A wurin su abu ne mai wahala, sai in sun bar garin sun je wani gari. Yanzu diya da mutum ya so yana so ya zama likita a garin da babu university bai sai zama ba, dole sai ya bar garin su. Daga a wajen mutanen garin su ba za a ce wa kowa ya zama likita ba, dan babu wannan damar. Garin ku babu malamin qira'at kwata kwata, babu yadda za a yi kowa ya koyi qira'at sai an tashi an bar gari. Ya ci gaba da cewa yace lakin jima'ul khairi, amma tattaruwa alkhairi game da ilimi, an yasta'ina billahi subhanahu, ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki, fi talaqqil ilmi, wajen koyan ilimi, almawruthi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ilimin da aka yi gado daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ilimin qur'ani da sunna kenan, fa innahu huwa alladhi yastahiqu an yusamma ilman, ilimin da aka gada daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya cancanta a kira shi da ilimi, wa ma siwahu, abinda ba shi ba, in ma yakuna ilman fala yakunu nafi'an, yana iya zama ilimi amma mara amfani, wa in ma an yakuna ilman Allah wa ilma Allah yakuna ilman, ko kuma ya zama kwata kwata ba ilimi bane. Akwai abinda ana kallon shi ilimi amma ba ilimi bane, ko kuma ilimi ne amma amfanin shi ba mai kyau bane, wa in summiya bihi, ko an kira shi ilimi ya zama ba ilimi bane shi, wala in kana ilman nafi'an fala budda an yakuna fi mirasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin dai ilimi mai amfani ne babu shakka yana nan, akwai shi a cikin kayan gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai a cikin kayan gadon manzo Allah ma yuguri an abin da zai wadatar daga shi, mimma huwa mithluhu, ko dai wani abu irin sa, ko wa khairun minhu, kuma fi alkhair, duk wanda yace ga wani ilimi mai amfani amma babu shi a cikin gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to indai yana da amfanin da gaske za a samu abin da zai tsaya matsayin sa a cikin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fiye da shi. Yace wal yakun wal takun himmatu fahama maqasidir rasul sallallahu alaihi wasallam fi amrihi wa nahyi, ya zama asalin manufarka da ilimi shine kokarin fahimtar abinda manzon Allah ya faɗa, ya umarni ko ya hana, wasa'ir kalamihi, da sauran ma'anar zancen sa, fa in fa illat ma anna qalbuhu anna hadha huwa muradur rasul sallallahu alaihi wasallam, duk abinda zuciyarka ta natsu shine annabi yake nufi, fala ya adil anhu, ba bai halasta ka kauce mishi, ka bi ra'ayin wani ko zancen wani, hima bainahu wa bainallahi ta'ala, tsakaninka da Allah, wala ma'an nasi, ko kuma tsakaninka da mutane, idza amkanahu dalika, ne zaka yi abinda ka fahimta cewa ga abinda annabi yake nufi, bai halasta ka bashi ka kama na mutane, baya halasta. Wal yajtahid an ya'tasima bihi ya'tasimu fi kulli babin min abwabil ilmi bi aslin ma'thuri annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kana mai kwadayin cewa duk wata mas'ala ta ilimi to kana da tushe daga manzon Allah da kai riko da shi sannan kake aikata ta. Ya zama duk abin da zaka ce ilimi ne ayi kaza ko ka ayi kaza ko na rike kaza aqida ko na fahimci kaza ya zama kana da hadisin da kake riko da shi ko aya. Don an tambaye ka zaka kawo in ba ka ba fa to ba bai zama ilimi ba ya zama dai wata hayaniya ko wani tsari da ka rako kanka. Wa idza shtabaha alayhi mimma qad ikhtalafa fihi an-nas. Idan wani abu ya rikice maka abinda mutane suka yi sabani malamai kenan. Falyad'u bima rawahu muslimun fi sahihi an Aisha radiyallahu anha. To ka dinga addu'a da abinda yazo a cikin sahih Muslim daga Aisha Allah ya kara mata yadda cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu idza qama yaqulu idza qama idza qama yusalli min al-layli. Idan annabi ya miƙe yana sallah da dare da gaske addu'a da yake rawul istiftahi Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Annabi yakan ce ya Allah ubangiji malicin Jibrilu Allah ubangijin Mika'il da Israfilu ya Allah wanda ya kirkiri sammai da ƙasa ya Allah masanin abin da ke boye da wanda ke sarari ya Allah kai kake hukunci tsakanin bayinka rana alkiyama akan abin da aka yi sabani akan shi. Ya Allah bayan kaiwa Allah wannan kirarin sai ka addu'a ya Allah ina roƙonka ka shiryatar da ni akan abin da aka yi sabani akan shi zuwa ga abin da yake shine gaskiya babu mai shiryatarwa zuwa ga tafarki mai da ci sai kai kana iya dawo san baka yi larabcin ba duk abin da aka yi sabani in Allah ya so kana wannan addu'a Allah zai baka hasken da zaka gane gaskiya a ciki insha Allah. Yace fa inna Allah ta'ala qad qala fi ma rawahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallama domin Allah yana faɗa a cikin abin da annabi ya aiwato da gare shi ya ibadi kullukum dallun illa man haraituhu fastahduni ahadukum lalle dukannin ku batattu ne sai wanda na shiryatar da shi ku nemi shiriya ta in shiryatar da ku da haka annabi yake addu'a Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita zuwa karshe duk wannan addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne dan ya koya mana. Wa amma wasful kutubi wal musannifina kuma ka ce in faɗa maka littafai da marubuta waɗanda ya kamata ka dogara da su yace ka faqad sumi'a min nafi athna'il mudhakarati ma yasarahu Allah subhanahu. Ai a zaman da kai na karatun da aka yi ka ji mun faɗi littafai mun faɗi malamai to ba sai mun maimaita ba. Wa amma fil kutubil musannafa al mubawwaba yace amma ka ga littafai waɗanda aka rubuta su aka yi musu babuka babu kaza babu kaza babu babi na kaza na kaza yace wa ma fil kutubi al musannafa al mubawwaba kitabun anfa'u babu a cikin littafin da aka rubuta wanda aka yi su da babuka littafin da ya kai amfani min sahihi Muhammad ibn Isma'il al Bukhari babu littafin da ya kai amfani littafin malam Muhammad dan Isma'il al Bukhari. Allahu akbar. Duk littafin da ka sani a duniya da shaida ibn Taymiyyah in dai littafi ne na musulunci banda alqur'ani ba littafin da ya kai amfani littafin Bukhari shi sa kullum malami suke wasiya da a shaharantar da karantar da shi da yi masa hidima da yi masa sharhi da yi masa wato darasi da haddace shi da jujjuya shi ana akai a kawo a kansa duk inda yake saboda amfanin shi da falalarsa babu littafin da ya kai shi amfani. Wannan wata falala ce Allah ya ba mu Imam al-Bukhari lakin huwa wahdahu la yaqumu bi usul al-ilm amma fa ba a tsayawa iyakan shi kace tunda ka iya shi to ka iya komai wala yaqumu bi tamam al-maqsudi kuma lil mutabahhir fi abwab al-ilm mutumin da yake so ya cika ya batsa ya tambatsa ilimi to ba a tsayawa iya Bukhari ba a tsayawa iya nan id la budda min ma'rifati ahadith ukhra domin kana son ka san wasu hadisai wanda ba su cikin littafin suna cikin Muslim ko suna cikin sauran littafai ko suna cikin wasu waɗanda ba waɗannan ba wa kalamu ahli fiqh wa kalamu ahli fiqh kuma mutum yana son ya san maganganun malaman fiqh kuma ba sa ciki dole ya koma littafan da ake dogara da su wajen sanin maganganun malaman fiqh irin musannafaini na Ibn Abi Shayba da na ainihin wato Abdurrazzaq da littafin Baihaqi Sunan Kubra da Muwadda da littafin ainihin wato Ad-Darimi sunan dinsa da littafin al-Imam an-Nawawi irin wato al-Majmu' ash-Shar'i da littafin at-Tamhid na Ibn Abdul Bari da littafin Fathul Bari na Ibn Hajar cikin sharhin da yake yi ma hadisai da littafai mabambanta da ake dogara da su da sunan al-kubra ta Imam Bayhaqi ko na fade ta kike cewa wa ahlul ilmi fil umuri allati yahtassu bi ilmiha ba'd al-ulama yana so kuma ya san maganganun malaman ilimi game da wasu mas'alolin da wasu malamai suka ke banta da su wasu ba su ke banta da su ba to waɗannan duka sai ya tsallaka Bukhari wannan ga wanda yake so ya samu ilimi ya fadi kenan amma wanda kawai ibada zai Bukhari na iya wadatar sa wa qad au abatil ummatu fi kulli fannin min fununil ilmi i'aban kuma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun cika sun tumbati wajen rubutu akan kowane fanni iyakaccika babu wani fanni na musulunci sai da malaman musulunci sun mushi hidima isasshiya basu bar komai ba la saghiratin wala kabiratin la khafiyatin wala bayyinatin sai da suka fade ta sai da suka rubuta ta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai da matsala tunda bai sani ba larura shi bace yace faman nawwara Allahu qalbahu hadahu bima yuballighuhu min dalika idan Allah ya haskaka zuciyarka sai Allah ya shiryatar da kai zuwa ga wanda zai saka turba ka kai ga wannan kuma shi ita shiryar ta Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa masalu ma ba asanillahu bihi min alhuda wal ilm kamathalil ghayth kamar ruwan sama ne ruwan sama kuma Annabi a cikin hadisi Annabi ya ce idan ya zuba zai zuba inda zai taru zai zuba inda fako ne sai dai zami zai zuba inda zai jike an zuma kadan ya bushe shine nau'in mutane uku da suke cin karo da karatun ainihin wato musulunci wani zai cika kamar yadda kaga kogi na cika har za a zo a dinga diba kamar rijiya to ya tara ilimi kenan ana diba kuma kullun yana sabuntuwa wani kuma bai da rabo a ciki kwata-kwata shine kamar fako wanda in ya zuba sai dai ya zurde babu tsuro babu ni'ima babu fadama wani kuma zai dan jika aka gurgudan hali shine kamar dai mu ya ayyuhan nasu kenan ko ka dan samu na sallah da bawshi ke cewa Allah ya kyauta ya ci gaba da cewa wa man a'amahu Allah wanda ko Allah ya sha makance idan sai makantar da shi lam yazidhu kasaratul kutubi illa hayratan wa dalala yana ƙara tara littafi ne ya ƙara shiga rudu da bata yawan littafi ba zai sa ya shirye ba misalin da zaka buga anan na kusa shine wancan na kanan nan da aka rufe shi mai sunan shi mai gaba gadin yana ƙara tara littafi yana ƙara bata wannan shine misalin shi ƙarara saboda Allah ya riga ya sha makance fuskar shi daga ganin alkhairi to amma ga littafai nan ya soke kofi 500 ma aka ce ya kai kotu ko madana 500 ya tafi da shi gun mukabalar amma babu abin da ya kara illa bata zaka tarin tafe waɗannan jama'a ba shi ne tarin ilimi ba a Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta mai ya daga cikin malamai da suka shahara da karancin littafai shi kuma azu ana yawan faɗan malamai wanda suka tarin tafe ko to shi tafin shi ɗan kaɗan ne amma jibi ilimin shi to zaka ilmi tafin da kake da su ka karance su ka iya su ka san su sai ka tara ilimi ko da ƙwaya takwas ne amma ka je ka so littafi a kurukura guda ka zo ka aje yanzu abin ma ya wuce ustazai yanzu har alhazai sai mutum ya tafi Labanan ko abin nan ko Alƙahira ko ya tafi nan Kurmi a Kano ya so littafi a cika mishi mota da littafi ya zo ya sa kanta kawai ya jera su a falon shi saboda ya dinga mutane barazana a ɗauka shi ma ya karatu duk jawabin da zai sai tsaya a bayansu irin yadda muke dinna Allah ya kyauta kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah yake cewa ibn labid al ansari akwai sahabi ziyad ibn labid ibn sa'alaba al khazraji al ansari radiyallahu anhu wanda hadisin shi na cikin sunan abi daud wata rana nabi sallallahu alaihi wasallama yace za a wayi gari mutane za su bi yahudawa da kristoci wajen rasa shari'a yace ah ya manzo Allah za a wayi gari haka bayan ga qur'ani mun karantar da ƴaƴanmu da matanmu sun hada ce kuma a ce mun kasa shari'a qur'anin zai bace ne sai annabi ya ce mushi ai na tsammanin kana cikin masu hankali ai kuntu araka rajulan aqilan ya labid ce ai na dauka ai da hankalinka awalaysa at-tawratu wal injilu inda al-yahudi wan nasara su yahudawa da nasara da suka bata littafin nasu bai tare da su iya tare da su amma kuma suka bata fa madha tughni anhum me tawadatan musu ita a tarar koren jiranin to da aka yi wanda tabai ba shine shari'a ba komai yau tabanka Allah bai baka shari'a ba kana cikin garaje malam yace fa nas'alullahal azima an yarzuqana alhuda was sadada, Allah ubangiji mai girma muke tsoron ya bamu shiriya, ya azurta mu da shiriya da gamdakatar, wayulhimana rushidana, Allah kuma ya kimsa mana shiriyar mu, wayaqina sharra anfusina, kuma Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu, wa Allah yuziga qulubana ba'da idh hadana, ya Allah karka batar da mu, karka kata da zakatan bayan ka shirta da mu, wa yahbalana min ladunhu rahma, Allah kai mana kyautar rahama daga gare ka, innahu huwal wahhab, Allah shine mai bada kyauta, walhamdulillahi rabbil alamin wa salawatuhu ala ashrafil mursalin. Shine karshen wannan fatawa ko wannan amsa ta Ibn Taymiyyah. Ku duba ku ga jama'a irin dumbin fa'ida da ke cikin ta. Wallahi wannan ya isa wallahi kace to shikenan ni na kama wannan kawai da shi zan yi ruku. Zaka tsira insha Allah. Allah ubangiji ya gafarta mana da mu da su da suka gabace mu cikin malamai da iyaye da sauran al'umma ta gari, Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya sa mu gama lafiya. Allah kuma ya saka Ibn Taymiyyah da alkhairi. Shi da malaman da suka samu a wannan tarbiyya su malamai Albani, Allah ya saka musu alkhairi. Allah kuma ya azurta mu da shiriya a kowace yaushe. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.